السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. اليوم منا يمثل الأربعاء 22 وتن ترى وتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1447 wadda kai daidai da 11 ga watan uku watan Maris, kalandar albashin shekara 2026. A karo na 18 cikin iko da nufi da lokaci na Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na Juma'a na jama'atul zalikul bid'a wa iqamatus sunna, da kenan cibiyar kungiyar ta jama'atul zalikul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa reshen karamar hukumar Boko a Hausa fatar cikin garin Boko, karamar hukumar Boko a jihar Benue a tarayyar Najeriya, domin dora da gani da muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da 9 da suka sauka bayan hijira. Sura ta uku a jerin surorin Alkur'ani a rubuce daga sama. Sura ta 89 ko ta 90 daidai a asalin saukar Alkur'ani ita ce suratu Ali Imran. Karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta 148. Yau da izinin Allah za mu kai farkon tafsirin aya ta 149. Da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Wannan haduwa ta mu Allah ya sa mata albarka. Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira. Allah ya sa ta zama sanadiyyar ɗaukakar musulunci da musulmai. Akwai tambayoyi da muke amsawa. Wannan yace malam, wanne fi mun in shiga itikafi ko tafiya nema da nake yi? Saboda gaskiya ban da ƙarfi, kuma sai dai wani ya ɗauki nauyina idan na shiga itikafi. Yawa masu albarka, addinin musulunci addini ne da yake da tsari, kuma yana kula da al-aulawiyat, fiqhul aulawiyat, wato mutum ya fahimci menene ya fi masa tsarin rayuwa, to sai a aikata wannan abu. Da abubuwa da suke masu muhimmanci ne a wurin, kazana da muhimmanci, kazana da muhimmanci, kazana da muhimmanci, to ya arrangin nasu ya tsara su har iga wanne ne ya fi muhimmanci a cikinsu, to sai ya tsara rayuwarsa a haka. Da aka wata rana Umar dan Al-Khattab, Allah ya tsara masa yadda, sai ya goni matashi a masallaci ina karatun Al-Qur'ani, kullum karatun Al-Qur'ani ne. Ya gan shi yau, dama jiya ya gan shi, shekaran jiya ya gan shi, sai ce kai ba ka da wani abu da kake yi? Sai ce ai Qur'ani nake karanta. Ya ce wai ke ɗaukar nauyin rayuwarka? Ya ce wani wahala ne. Sai ta ce da kake neman abu nan kanka ya fi ka alheri. Ka je ka nemi inda za ka rayu. Wani yana ɗaukar nauyin ka, sai ka je ka nemi inda za ka dogara da kai. Yanzu ya saba kenan, sai wani ya bashi sannan sai ya fi yi karatun Al-Qur'ani. Idan da bai ne mai wani karatun Qur'ani ne. To sannan wannan din subject ne kullum zai iya mutuwa, zai iya rasawa. In ya rasa shi kenan ya daina karatun Al-Qur'ani. Sai ta kuma yanzu zai je ne ya bai. To da ka gara ka je kana nema kana karatun Al-Qur'ani. Wani ya baka bai baka ba za ka rayu. Kuma za ka karatun Al-Qur'ani. To saboda haka mutane su zunga koyi irin waɗannan fiƙul auliya. Da haka daga ce za ka shiga yin itikafi, sai dai wani ya ba ka ci, ya ba ka sha, don kana yin itikafi, gara ka je ka nema. Ko kuma ka shiga yin itikafi wanda ake cewa da shi al-i'tikafu al-mashru', mun yi bayani a kansa bara a wannan majalis ko a wannan wuri ne a baka. Al-i'tikafu al-mashru' shi ne itikafin da mai yi yake sharɗan ta wasu abubuwa da zai yi ina yi itikafin. Lokacin da kai niyyar shiga suka ce ya Ubangiji na yi niyyar zan shiga itikafi kwana goma, amma lokacin kasuwa zan tafi kasuwa, lokacin ofis zan tafi ofis, lokacin gona zan tafi gona, lokacin kaza zan tafi kaza. Sai ka sharɗan ta abin da kake so ka yi itikafin ka. Kuma ba zan yi samun itikafin ka. Malamai duk sun yarda cewa wannan al-i'tikafin mashru' jaiz ya halatta. Saboda haka gara idan kar a ce tunda za ka iya haɗa biyu, gara ka haɗa biyu da ake ka bari. Matsalar ita ce ka bar ɗaya gaba ɗaya ka ɗauki guda ɗaya gaba ɗaya. To in a nan ne to sai a ce gara ka je ka nemi abin da za ka rayu, ka rayu kuma ka yi ibada ga gwadon halin da Allah ya gode maka. Amma tun da za ka iya haɗa waɗannan guda biyu shi kenan. Kawai kamar yadda muka faɗa bara, shi ne a lokacin da ka je inda za ka yi abin da nan kake neman abinci, nan kake neman abin rayuwa, to ba kuma shan tafiya za ka ke ta abin da 'yan kasuwa suke yi ba. Ko abin da ake yi wanda ba yi shi kafin yake ba, ba shan tafiya za ka yi kana irin abin da shi ike yi ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka tsakaninka mai sayan kayanka ya zo, kai sai masa da kaya. Ya tafi da kama ka. Ka yi karatun Al-Qur'ani, ka yi tasbihi, ka yi tahmidi, ka yi takbiri, ka yi hailala, ka yi hawqala, ka yi istighfari, ka karanta Al-Qur'ani, ka yi salati ga annabi, ka yi salloli na fulfuli. Haka nan har zuwa lokacin da za ka gama, ka rufe, ka taso ka wuce wajen da za ka yi itikafi. Ko wajen da kake yi itikafi. Al-i'tikafu al-mashru' ja'iz ya halatta. To don haka gara ka yi wannan da ka yi biyu ba, ko kuma da ka ɗau guda ɗaya ka bar guda ɗaya. Yi itikafi bai hana ka nemi abin rayuwa ba. Kana yi itikafi amma kana zuwa kana yi waɗansu mutane sallar tarawih ko abin na auri, ka je ka yi abin da lokacin da za ka je ka yi musu sallah, ka je ka yi musu sallah. Ko kana neman ci auri, kana so sai ka yi neman canka, ka je ka yi ka dawo inda kake yi itikafi. In ka sharɗanta abin da ba yarda ba shi ne kar ka yi abin da ba ka sharɗanta a cikinsa. Amma in ka sharɗanta to ya halatta. Innama al-a'malu binniyat. Ina fatan mun gane. Wanda ya ce malam na ji wani shugaban izala ya ce wai Amerika na jihadi ne a Iran. Shin malam haka ne? To gwamnatin Amerika ta tambaya da farko musulma ce? An fahimta? idan gwamnatin America musulma ce domin yadda suna jihadi a Iran, amma idan ba musulma ba ce gwamnati ce Armiya ta je take yakar gwamnati Armiya, to wannan ka zalika ni walli babu zalimi da babu kenan ma ka biyo shi. An gane Armiya ne yake bugun Armiya ta dan gungu ko yace Armiya da ke Armiya haka ne illa iya jama'a mutane da yawa suna ganin gwamnatin Iran a matsayin gwamnatin musulunci. Kuskure ne babba ga kallon gwamnatin Iran a wadda take a wannan lokacin a matsayin gwamnatin musulunci. Bal gwamnatin musulunci suka kifar suka kafa wannan gwamnati. Saboda waɗanda duk suke tsarin Iran ba wanda iya daɗa Qur'anin da Allah ya saukar wanda kai kai imani da shi. Ba wanda ya daɗa Annabi Muhammadu da kai kai imani da shi. Babu wanda iyadda da alƙibla da kake imani da ita. Ba wanda iyadda a cikin su da waɗannan ibadun da kake yi. Babu wanda iyadda duk wanda iyadda da haka har ke Shi'a na gaskiya a nan Najeriya ta cike su zan zaki munafukai ne. Ba Shi'a suke ba. Abin da kake faɗa ke. Sun ce su zan zaki munafukai ne ba Shi'a suke ba. Kawai an yi rashin sa'a an ba shi shine shugaban ƴan Shi'a a Najeriya. Suka ce amma munafuki ne. Da shi da mabiyansa munafukai ne. Saboda sun ce har yanzu baya iya fitowa ya ce Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da Usman sai dai ta Allahumma la'anil awwal wasani wasani. Suka fitowa suke su tsine musu sai Allah ka tsine wa Usman Abubakar da Umar da Usman Allah ka tsine musu. Kuma aqida su ce sun ce Allah ya kiyaye su ka kasancewa bayin Allah da Muhammadu ne manzansa Abubakar da Umar da Usman su ne halifofinsa. To kaga ba su yadda ma da Allah ba. Abin da kake bukata shi ne kwantar da hankalinka ka daina sauraron farfaganda duniya ka je ka karanta menene abin da yake faru. Samu al-hukumatul islamiyya littafin Khomeini. Samu al-fiqhul akbar nafi. Samu wallafe-wallafen da yi za ka ga a kan me suka tsora wannan tsarin wannan gwamnati. Kwanaki idan kuna tuna wani ya tambaya cewa kan malamin musulunci ya rabu wannan ya ce kaza akan Iran wannan ya ce kaza. Mun faɗi kowa da irin yadda yake hangen abubuwa amma ga yadda ya kamata a kalli abin tamma a zartar da ya kamata a kalli. Kada mutum ya tsaya ya ringa kallon siyasar duniya kawai. Kada kuma ya tsaya ya ce kalli ɓangaren addini kaɗai. Sai ka haɗa guda biyu. Sannan kana da fatawa ta magabatanka a cikin yin waɗannan matsaloli. To karka yadda ka kauce musu. To da haka dai cewa wai America jihadi suke yi bugu ne zai jihadi suke ba. Don jihadi musulmi ke yin jihadi. Musulmi jihadi yana musulmi ne yake yin jihadi. Wani da America ba musulma ba. Su kansu Iran gumbi ba za mu ce jihadi suke yi ba. Ba za mu ce jihadi suke yi ba. Ballan tana America. Gara ma su suna a kowace suna a ganin. Waɗanda suke ganin Iran ai akwai ahlus sunna ai akwai kaza wato babban abin da yake nan ana haifar da iskaliya kai kuna ahlus sunna suna yi muku irin wannan abin dan ne sai kun zo na gurin ku bar gurin mana kuma wani in ardi wasi'a Allah ya ce kasar sa mai ruwa ce ku sauya wuri ku sauya mahalli ga kasashe nan da yawa da sun za su bude muku kofa ku shiga ku je ku zauna misali ku kalli Sudan lokacin rigingimin Syria suka bude kofar sun kaje Sudan kaga yan Syria kai zaka je yan Sudan saboda yawa su suna zaune lafiya saboda haka irin waɗannan abubuwan mutane suna kallon suna yi mutum wanda ba shi da uziri suna yi masa uziri sai kai mutum wanda ba shi da uziri ka zauna inda ana ta kashe ka dan me sai ka zauna to tunda ka ce na aka haife ka kai ba za ka bari ba shikenan ka zauna a kashe ka. Abin da kake manta shi ne annabawan Allah sun bar wuraren da aka haife su sun bari ko ba su bari ba to kai wurin da aka haife ka fi da aka haife annabawan Allah ne to wannan ita ce damuwar mutane Allah ya tsare to ina ga mun yi hakuri da tambayoyi haka insha Allah Allah ya yi mu gode sai mu so da na mallaka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلومون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
نعم بارك الله فيك يوم ما صار البركة آيوين دموك الطيا أكنسو زيا الله سبحانه وتعالى ينا لا بركة من أقول لي فاضني أياكم أخذوا da kuma cewa dan an kashe jagoran al'umma wannan bayana dukun an kashe addini ba addini zai ci gaba to shine waɗannan ayoyi da alaran ma ya karanta Allah yake tsawa ga masu imani cewa su kiyaye yin da'a da kafirai da munafikai saboda da'a ga kafirai da munafikai kan gadar da asara kan gadar da halaka kan haifar da matsala shine Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuma su imani in tufi'u ladina kafaru in har kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirta yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin za su mayar da ku zuwa zigazigan ku a baya sai ku juya kuna asararru tabu dan kuna da imani za ku rasa imani kuna musulmai za ku zama arna za ku yi rajja ba ku sani ba bil munasaba ko da suke cewa musulmi baya rajja na kudo da ku sai lafi ai nan suka samu wannan karatu ko kuma sai a wai an kafir da musulmi ina la ilaha illallah wannan magana da Allah ya faɗa su ake ga yawa ba mu imani bane ya wallazina amanu in tuti'u allazina kafaru mun ma wuce aya ta 100 a baya ai ko يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سنة كراتو ما لم مختصر أكرمك الله باب الردة إتشو الردة هي كفر مسلمين أبن لك إتشو الردة كافر مسلمين مسلمين كافرين ما فكراتو kana jin la ilaha illallah ilaha illallah kawai shikenan sai ta saka tabarka ta baka dama kai du'a da kaga dama la ilaha illallah tana da sharadai guda goma wanda duk ikkar ya sharadi ne daya daga cikin sharadan ba shi dai Abdullahi dan musu da Allah ya kara masa yadda yace la ilaha illallah ita kalmar tauhidi yace tana da hakora guda biyu wanda yazo da makulli mai hakora guda biyu zai buɗe La ilaha illallah bangare daya Muhammadun Rasulullah da haka wanda izo da wannan kalmar inda take haka nan da hakora guda biyu za ta bude karkace ta yanzu muna ganin kwaduna da hakora barkatai a duk hakora ko sun kai malala gashin dinkiya da kiga ya jikin dan bukulli shi yake ta dan mabubi to akwai wanda shi yake kullawa wanda shi yake rike da za ka zo da sabanin wannan ba zai bude an fahimta jama'a dan haka mu tsare la ilaha illallah wanda ya kamata wannan sun sa sun wa mutane wa ka fika tashi sun wa mutane wujuje na gaba saboda haka sai su kyale mutane su sai saban Allah suna haramta halatawa kansu haram yanzu misali ka kalli yan tijaniya suna da aqidar akwai matsayi da in ka je sallah ba ta tsare akan in an ga kana shan giya ba giya kake sha yana da ka kama wata mace kana ka kwanta da ita kana saduwa da ita ba zina kake yi ba me kake yi wannan matar ba matarka bace ba ba baiwarka ba dan ka kike wani abu sai ki zo nan garin boko saboda yana wani babban abin nan kawai yarinya ta zo wuce sai ce wannan ya daura aure da ita kawai ya dauke ta ba siga ba kuma ya sai ya daura aure ya saka masa ita ta giya kwana da shi kenan jama'a sun mu munan abu amma sun mai da shi ba wani abu yanar sun sa yana da yawa suna bare wacce suka wani abu ya falka halara ta yi girgiza duk yarinya da yaron da suka yi da halara ta yi girgiza ba abin da suke fin zina ta zina su yi zina su yi luwa da fi maɗugo su fi yake ne saboda halara ta yi girgiza saboda haka yanzu an yi samu wata malala duk abin da ka yi zunubin ka babu shi an yafe masa shi ta shiga yanayin da kai ba wani zunubi a tare da kai ba abin da zai hana ka shiga aljanna jama'a waɗancan miyagun aqidu dole sai an tashi an yaƙe su dan gaya mutane gaskiya a kansu ko su ji daɗi ko kar su ji daɗi ko su bari ko kar su bari amma dai kai ka yi ma'aziratan ila rabbikum ko ba ku ba kai kan zariya wajen ubangiji amma na ganin mutane suna yin kafirci kuma sai a ja baki a shiru kar a bari haka na daga manufofin uwar kungiya a wannan shekarar harkar tafsiri a tona wa waɗancan miyagun aqidu a tsaye a yi wa mutane bayani a kansu a wayar musu da kai su gane abin da suke duk wata mummunar aqida kar a bar ta a cikin musulmi a ce ta shige musu duhu ba su gane ba a fitar musu da ita a yi musu bayani a fili dan ne liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wannan duk zai shiga wuta ya shiga yana sani wanda zai guje wuta dan ya shiga aljanna ya guje yana sani to dai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru يردوكم على بعد إيمانكم يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين ذاك الله سبحانه وتعالى بيحنا ما سو إيماني ينداعا كافري إن سنيي مسو داعا ذاس ما يردسو أكن دقا دقان سفين سجيا سنا أتاررو معنى ذاس يردا سيكم يزابر إيتر إيقو مرني دتو عدو غرق الله ذاك يتي بل الله مولاكم kubar kamakani kubar biyebi kubar wani tabatabe Allahu Allah maulakum shine majibancin al'amarinku wa huwa khairun nasirin kuma shine mafi alkhairin masu bada taimako shine mafi alkhairin mai taimako duk wanda zai taimake ka kuma bayan Allah ne to karfe shi Allah ne sannan Allah subhanahu wata'ala sai yi musu admission cewa zai jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba zai sa musu kaskanci da wulakanci dalilin kafircinsu da shirkarsu bayan abin da ya tattala musu a lahira na azaba sai ce sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba da sannu za mu jefa tsoro da firgici da razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta saboda ne bima asharafu saboda shirkar da suka yi billahi da Allah sun kama wajen Allah sun mai da shi shi ne a garin bauta a gare su a wajen su suke neman taimako a wajen su suke neman nasara a wajen su suke neman galaba shi yake sa su shi yake halatta musu duk wani abu sun mai da shi zuwa gare shi jama'a wannan abu ne da ya shafi aqida a karantar da mutane aqida jama'a kun ga sakaci da ake wajen karantar da mutane aqida ya sa da yawa daga cikin mu sun koma arna busari eh ko yayin da da yawa mu suna nan sun koma arna ba busari karkata wannan magana ta yi karfi eh ba Allah ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau taqawwala alaina ba za la qaul aka yi masa ba aka yi masa haka yake ya masa yace la hafna minhu bi yamin thumma la qata'na minhu alwathi sai fa ma bikum min hadin an muhal idan ba buga akan mu gaskiya ba wa zai ga mana na in mu buga akan mu gaskiya ba wa zai ga mana mu muke ga musu gaskiya su in sun ga mun yi abin da ba daidai ba kuma suke suna da riya sun ce su ma da su sun yi ba za su ke fada ba to mu za mu ga kan mu gaskiya ke ni kara sun sami kun ga akidar nan da ba su yi magana akan ta in kana son ta ka ta kubuta dole sai kai magana akan akida kuma sai kai hakuri a yi magana akan ta da ka kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 da yana wa ina isar da sakon Allah shekara 13 ibadun da aka farlanta a lokacin ba ta sallah ba wani abu da aka farlanta a wannan lokacin sai sallah duk abin da ake gogorfe da ake magana ake akan aqida aka aka haka yi bin jin aka haka yi samu tsangwama aka yi samu tsana kuma bangarorin guda biyu na aqida suna da hatsari wanda yawancin mutane a nan suke fadawa su bar aqida ba su sani ba bangare na farko aqidatul qada wal qadar qadara yawa mutane sun sauka daga aqidar musulunci dalilin abin da ya shafi qadara da hukuncin Allah al qada wal qadar babu shi daya wato hukuncin Ubangiji subhanahu wataala da abin da ya kaddara to idan baka iya hada inda zaka tafiya da su ba sai ka zani to sai zaka iya hada su kai ka tafi a kan su ba tare da ka zame ba dole sai an karantar da mutane aqida da haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirk mafi tsoron abin da nake ji wa al'umma ta shine shirka a wata ruwaya ce al-asghar karamin shirka ar-riya ita ce riya ya zo a asa inda Annabi ya kwatanta shirka boyuwarta ga mutane yace shirka na boyuwa ga al'umma boyuwar sahun bakar tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin dare ita tururuwa bakar abin da take kansa dutse ne baki a lokacin da take tafiya kuma da daddare to yanzu ya zaka ita ma ya zaka ganta balla ta samu ta don bai zuba dan wani Annabi yake so ya ga mana hatsarin shirka yake ga ba tana da hatsari da ka jama'a mu ga kan mu gaskiya da zu a wajen karatu da yake mun yi karatu ne a cikin suratul jin karatun mata na ba ku misali daga shekarar 2015 zuwa 2023 a kasar nan mutanen da suka mutu arna suna da yawa kuma suna da auren suni saboda ne ba a taɓa samun jarrabawa a Najeriya ga musulmai ba irin wannan lokaci saboda duk wani tasiri na Ubangiji jama'a sun ɗauke shi sun bayar ga mutane sai na ba da misali da abin da ya shafi harkar tsaro kawai harkar tsaro wa yake ba da tsaro to kaga baki muna cewa Allah ne ko amma a rike zariyar san sun yadda Allah yake ba da tsaro an bayyana akwai wanda suke gwamnatin wannan lokacin in ta shigo yau daga ranar ba ma sai an kai ga kace gari ba an gama matsalar tsaro a Najeriya wanda aikin wani ba da tsaro aikin wani aikin Allah da aka yi wata hukuma ta iya ba da tsaro Allah ne yake bace duk hukumar da Allah ya tsare hannun da akan ta ba za ta taba samun nasara to babbar matsalar ita ce a taba wa mutun aqida shi ne ma san an taba masa aqida wannan ita ce babbar matsalar take da mutane da ka irin wannan tunani da mutane suke da shi suna daukar ayyukan Allah suna bayar da su ga wannan Allah wannan abin shine hatsari mafi hatsari a rayuwar mutum dan baya jin wani abu mai kai da ka jama'a mun rinka tantancewa menene abin da sababi ne shi da ka a musulunci aqidar musulunci al-iman bi sabab wal musabbab wal musabbab idan ba ka da wannan imanin guda uku ba a duk wani abu da yake faruwa to akwai matsala sababi misali bari ba da misali da wannan karatun da muke waye kaddara mana zabi wannan karatun Allah ne Allah ya kaddara mana zabi sababin shine uwar kungiya ta izala ta ce a zo ai karatun a wannan lokacin a nan gobe shine sababin a kuwar karatun sai na zo sai kun zo idan ba ku zo ba zan zo zan nemi karatu in ban zo ba za ku ci karatu sai mun haɗa wannan abubuwan guda uku to sai mu ɗauka Allah ya kaddara abin zai faru wane ne sila na abin ya faru tsari ne na izala su waye sai sun haɗu sannan karatun ya yi ne da ku sai wani yana jin ko izala ba ta shirya ba sai an yi sai ya bar sabbi dan ni ba dalil Allah na tuba amma haka kuru ku taso daga Kano kura Kano in zo Boko Benue in sai zo yi karatu da wannan dalil malamai ne babu a Boko kun ga yanzu magana amma tun daga sabbi ya zo mun haɗa dukkanin ne yake zala ne ita kuma zala na da wannan tsarin sai ta tura cewa wani tafi daga garin ku je ka gare ka ba na wancan garin tafi je ka wuri ka ba wannan ar-rihlatul ilmiya wannan duk wanda ya karatu ya san akwai shi tun zamanin da kun bai ci magana jama'a to sannan dole ne sai a tunda Allah ya nufa za a yi karatun nan ko ya zo ko mun zo dai karatun za a yi to daga sama za a rinka yin karatu daga sama za a rinka yi to da haka jama'a wannan babin na aqida a wannan wurin ina da muhimmanci al-qada wal qadar abu na biyu babi na biyu da mai hatsari ne a wannan zamanin da muke ciki a kan wannan shafa aqida mutum yana iya barin musulunci ba ya tinya bari shine babin al-wala'u wal bara' soyayya da kiyayya wa zaka jibanta ka jibanta masa al'amarinka ka jibanta al'amarinka wa za ka so wa za ka ki saboda wa za ka so shi saboda me za ka ki shi wannan shi ma babu ne da zaman kansa kaga mutane sun sakarwa kansu ragama su so abinda suka ga dama su ki abinda suka ga dama su so wanda Allah yake so a so fiki wanda Allah yake baya so a so su so wanda Allah yake so a so fiki wanda Allah yake so a ki fiki wanda Allah baya so a ki su suke sarrafa soyayya da kiyayya su suke sarrafa komai kamar sun cire Allah daga cikin tsarin dalilin wannan mun kalli demokradiyyar da take faruwa dalilin da an samu musulmai da suke cewa su ba ruwansu da addini a kan harkar siyasa ana faɗa ko ba wannan magana ba hanzari a cikin ta ka ce a kan siyasa ba ruwanka da addininka siyasar kuma ba ta manzan Allah ba ba ta Abubakar ba ba ta to ko da ya ta manzan Allah ya ce ta Abubakar da Umar ko to yanzu a kan wannan sai ka ce kai ba ruwanka da ba ka ba ruwanka da abin da Abubakar da Annabi da manzan Allah da Abubakar da Umar suke yi saboda siyasar Amerika akwai hanzari ko babu ba ka jin masu cewa gara arna da musulmi da Allah ni kadai na taba ji tsakanin ku da Allah ko wanda ya taba ji wani musulmi ya ce gara arna da musulmi ko bai kafo da daga nan a gurin nan ni kadai na taba ji tsakani da Allah ana fada yanzu ka kai da arni akwai da arni zai hamsu wanda bai gaskiya da ubangijin su makana sai bai gaskiya da kai ka ga wannan magana ce ne haka to mutane su zauna ma a yi musu bayanin hatsarin ta ya zama hatsari kuma ba ga bane su zauna a yi musu bayanin hatsari dan da ka fada ko sai ce kana kafin da mutane insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu kawo shuruɗu la ilaha illallah sai mu ji su dan mutane su san hatsarin da suke rayuwa Allah ya rufa mana to dai Allah yake sanarki fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana da sanu za mu jefa tsoro da firgici da razani a zukatan waɗanda suke kafirai saboda me saboda shirka da suke da Allah a adin da Allah bai saukar da hujja akan su ba kowace irin hujja wa ma'awahum annar kuma makomar su ita ce wuta wa bi'sa mathwa adh-dhalimin kir da makomar az-zalimin da zamu mutunci kada Allah baya son a shiga wuta Allah baya son a shiga wuta da haka in kaga mutun ya shiga wuta to dole yi wa Allah kawai ya ce Allah kaga ka fa yi hakuri kawai ya shi biya shi wuta kawai Allah ka yi hakuri biya shi wuta haka zai ce shi a ko sai na shiga wuta wallahi Allah ni ba zan shiga wuta ban Allah eh wuta ba wallahi ba zan shiga wuta ban Allah ha to ko sai Allah kai hakuri sai na shiga wuta yau sai ya shiga ko sai ya shiga to da ka duk wanda ka gani a wuta dole yi wa Allah ka san me yasa dole yi wa Allah Allah bai tashi a adalci irin nasa sai gina kowa gida a gidan aljanna kuma gina kowa gida a gidan wuta kuma bai wa kowa dama ga bukullan na hannun ka ne ko da gidan da kake so ka shiga amma dai ya saukar maka da littafi ya aiko maka da manzo ya saukar maka da shari'a bayan manzon ya tayar da waɗanda suke baka bayanin wannan abin da shi yake so hanyar da za ta kai ka aljanna da wanda za ta kai ka gidan wuta an fahimta kuma tare da bakin jini tare da tsangwama tare da tsana tare da kowace irin abu sai an fada ana fada ko ba fada ana fada to da ka sai baka dama gidajen ka ne yanzu kamar kai ne kana da gida a Abuja kana da gida a gida a Lagos ba sai ka duka mutum wanda kake dama ba ka shiga kun fahimta jama'a to kamar haka ne Allah ka tsare mu shiga wuta yace wala qad sadaqakum Allahu wa'ada kuma hakika Allah ya gaggata muku alƙawarin sa yastahsunahu bi ibni lokacin da kuke kashe su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala dan farkon yakin Uhud ai an aka fara cimmawa su aka fara karkashe wa an fahimta dan har sun tarwatse bayan sun tarwatse ne waɗannan arruma su mutum 50 da banza Allah ya ajiye su akan wani dutse da ake sa da shi jabalin ruma ina tsakanin dutsen Uhud yanzu idan ka je da makabartar Uhud wani dutse da yake nan baya inda waɗannan masu sai da dabino da waya suke gurin wannan shi ake sa da shi jabalin ruma mutane duk sun kwashe shi fa ana neman farin jini ana neman kasuwa ana neman mulki ana neman duk sun lalle da sun ci sun yi guzuri duban da sabon Allah aka yi a kansa dalilin sabon Allah da aka yi a kansa dalilin aka ba wai musulmai ba har manzo Allah kuwa sai da sha wahala aka karkashe mutane kuma ba wai dutsen wani na da albarka wai mai zuwa Allah na su ba wace albarka dai kuma yana jama'a to amma ka suke zuwa suke ɗebowa yanzu kun ga an yi dabara da an hana mutane hawa Allah ya tsawo so daga nan manzo Allah ya aje waɗansu mutane yace ku tsare mana bayan mu ko gani kuka yi ana kashe mu kar ku sanku kai ko tsuntsaye kuka ga mun rufe suna cin namu mu kar ku sanku aka je ana yi to idan arna kawai sai dan ringa jin ruwan bamai don san daga ina bane su wadannan da kan dutsa su ne suke bi suke harbin su da kibiya ba sa ganin su saboda da can shi dutsa akwai irin abin nan ganye yake haka akan saboda kungunjin su da kawai masu sarkin baka kawai baushe ba baushe ba kenan ya sunan masu kibiya yan baka kawai sai ne su ja tsane sai ne su ji ruwan kibai babbabbabba kawai ana kashe shi to har sun gudu Khalidu bin Walid lokacin da musulunci sai in ɗauki za ta shi ma can ɓangaren hagu sai ji wani guri da dutsen Uhud ya ɗan kwanta ta wurin saboda tafiyar kilomita 18 ya fasa akwai da yake doka sai ɗan tsallake kuma sai ya sake hagu sai biyo ta wurin sai hango waɗannan da su suke musu ban kibiya sai biyo ta bayan su shi kuma sai su suke ban kibiya ta bayan su sai ya karkashe su an fahimta to daga nan sai suka samu kuma zaga su kuma sai suka rage musu ban kibiya da nan da haka ana yakar su ta baya ana yakar su ta gaba kafin ka ce mai wannan nasarar da aka samu ta farko ta ne ta sauya sai ga shi kafin wani lokaci ana ma yaya ta cewa manzon Allah ba an kashe shi to shi ne mutane kuma sai hankalinsu ya tashi shi ne maganar da Allah yake cewa ya yi wata ne ne in su fi un na bi na kafaru ya rundu kuma ala abadu kuma ta galibu hasiri in kun yi ɗa'a da zugubuta da kafirai suke za su mai da kuwa kan jigajigan kuna kafirai an fahimta yanzu wannan abin da suka yaya ta nace an kashe manzon Allah ba shi ya jawo musu rauni ba su suka yaya ta shi ai arnan ne Ibn Qani'a shi ne ya samu wani abin da ne buga manzo Allah aka sai da manzo Allah ya faɗi ya suma saboda aka sai tafiya na cewa ya kashe Muhammad ya kashe Muhammad a sai ke sai ya mutu to su ko mutane sun yarda manzo Allah zai iya mutuwa da aka tunda ya mutu shikenan komai ya tsare shi ne ya muka da Allah ya sa a fari ma ka wuce lan qalabtum ala aqabikum to shine annabi Allah ya ce in tuti'ul ladina kafaru yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin in kun yi musu da'a cikin abin da suke yayatawa za su mayar da ku a kan bayan da daga ku za ku war koma kuna asarar su to shine annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika Allah ya gaskata muku alƙawarin sa lokacin da kuke kashe su da aka shaye daga ai ya nuna muku abin nan hatta idza fashiltum har sai da kuka talabatsance manzon Allah ya ba ku umarni kuka gidi ya ce ku yi kun ki ku yi wata na za'atun fil amri kuka je kuna sabani kuna rigima ja'in ja a cikin al'amarin me za a yi akan umarnin da manzon Allah ya ba ku wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara sai ku kasa hakuri wajen bin umarni kuna ga kar a ji a ɗaya bi ganima ba mu bayan manzo Allah ya gaya muku ko kun ga muna ɗiban ganima kar ku san saboda ka'idar ganimar yankin jama'a in aka je aka dawo haɗewa ake yi sai a raba gida biyar sai a ɗauki kaso ɗaya na Allah kenan lillahi wa lillahi rasulullah da zai kurba wani ya samu wani mataki domin sabi kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum yas'alunaka 'anil anfal qul lil anfal lillahi wa rasul fasallallahu 'alaihi wa sallam Allah ikasa yadda za a yi da ganimar wa'azar mu'an da maganin sun mai shayar ba da lillahi kuma sahun wani rasulun da wani dukku ba ka Allah ya kasa ba ka zo hudu ku za a raba ka ku da hukun da ya yi gaggar da kuɗi da kai da ka kama da wanda bai kama ba duk haɗa za a yi a raba da ne kawai inda ake wanda ya je a kan doki za a ba shi kaso biyu wanda ya je a kama za a ba shi kaso ɗaya an fahimta jama'a to gaggar da kuɗi kawai sai suka fara bari su je su ke bi ganima to gaban su yana cewa manzon Allah fa ga abin da ya gaya mana ga umarnin da ya bamu suka ce ai wannan ba abin da yake nufi ba kenan tunda dai an samu nasara shikenan bayan bil harb manzon Allah ya ce ko gani kuka yi ana kashe mu kar ku sauko ku taimake mu kai ko tsaye kuka ga suna cin gawar mu kar ku sauko ku taimake ku bamu haka ne in kun ga muna ɗiban ganima kar ku sauko ba ka yi gaya musu ba yanzu ba ya gaya musu balo-balo ba akwai wani abu da yake boye a cikin wannan statement amma sai suka ce ai ba haka yake ne ba saboda ne san zuciya ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan ya nuna muku abin da kuke so shine a je wajen yake a samu nasara. Duk wanda ya je wajen yake yana so ya samu nasara, ma'ana ya kace abokin gaba ya samu ganima ya dawo gida. Sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya, daga cikin ku akwai masu son duniya. Wa minkum man yuridu al-akhirah, daga cikin ku akwai masu son lahira. Akwai wanda suna yi don duniya, akwai waɗanda suna yi don lahira. Thumma sarafakum anhum, sannan Allah ya juyar da ku gaburansu. Liyabtaliyakum, don ya jarrabe ku. Da haka musulmi ya je wajen yaƙi, ya dawo bai samu nasara ba, a yi masa rauni, a kashe na kashewa, a yi rauni ga na rauni, a riba ta na riba cewa jarraba wani daga Allah. An fahimta? Da haka a lokacin da aka wannan yakin, ai Abu Sufyan ya zo ya tsaya da aka ce an kashe manzo Allah, sai ce ina Muhammadu, sai Annabi ya ce karfa amsa, karfa amsa, karfa sai da shi komai. Ina Abu Bakar ibn Quhafa, sai Annabi ya ce karfa amsa masa. Ina Umar bin Khattab, ya ce karfa amsa. Ina duk wanda yake rafi Annabi ya ce karfa amsa. Sai ce amma haulai faqad kutubu, ya ce waɗannan duk an kashe su, an tura su barzo. Sai ya sake maimaitawa can sai ya tafi yana u'lu hubal, u'lu hubal, u'lu hubal, u'lu hubal, wai hubal ya samu nasara. To Umar dan Khattab sai ya kasa daurewa, sai ya Rasulullah bana ba shi amsa ba, wai yanzu wannan magana da yake faɗa ya manzo Allah haka za a hakura ana cin sa ina? Sai manzo Allah ce amsa masa ce ne Allahu a'la wa ajal. Da haka da yake u'lu hubal, sai Umar dan Khattab ya ce Allahu a'la wa ajal. To kage yanzu Umar yana nemi da ma bai san wa yake magana. Sai ce lana uzza, sai manzo Allah ce ce ne da shi da Allahu maulana wa la maula lakum. Sai ce to idan ba kashe wannan ba, ina Muhammadu yake? Akai shiru. Ina Abubakar yake? Akai shiru. Ina Umar yake? Akai shiru. In sake mai mai sai Umar ya ce ƙarya kake shi Annabi Muhammadin gashi ina nan da rai, ita ga kuma Abubakar dan Siddiq dan Abi Quhafa da kake nema, ita kuma ni ne Umar nake magana. Ita Allah ya bar maka waɗanda za su shiga da galla za a zuciyarka da suka mutu saboda baƙin ciki da haushi. To shi ne sai yawmin biyo mai Badar an yi fanshi, mun rama abin da kuka yi mana yakin Badar. Sai Umar ya ce abu ku fanshe ba, wannan yinin bai kai na Badar ba. Ita ai katlana fil jannati wa katlakum fil nar, mu waɗanda aka ce a cikin yan aljanna ne ko kuma za ku suna cin a wuta. Sai ta haka kuka ce, ita ne haka kuka ce. To haka dai sai al-harbu sijan, yawmun alaina wa yawmun lana, ai haka da ma yake yake yau gare mu yau akan mu. Sai Annabi ya ce wannan kuma gaskiya ya faɗa, kai ko da arni ne a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, amma dai fa gaskiya Annabi ya gare ta shi, bai gare ta shi ba. To shine annan Allah yake cewa in kun ga wannan liyabtaliyakum, Allah yake dai daraba. Sai Allah ya ce wala kana afa an ku, kuma hakika Allah ya muku afuwa akan wannan da kuka yi. Ya ku waɗancan mutane da kuka sauka daga kan dutse, wallahu bi fadli alil mu'minin, kuma Allah ma bautin falala ne ga mu'mini. Wata rana an je aikin hajji, sai wani mutumin Misra ya zo, sai suka ji waɗansu mutane su waɗannan daga yana suka ce aka ce ai mutanen Madina ne. Sai oke waye mafi girman shekaru a cikin, sai aka zo Abdullahi da Umar, aka ce Abdullahi da Umar ne. Sai ya zo sai ce zan maka tambaya ka bani amsa. Sai ce to ina jin ka. Sai ce ka san Usman bai je yakin Badar ba? Sai ce bare bai je yakin Badar ba. Sai ce Allahu akbar. Ka san ya gudu a ranar yakin Uhud? Sai ce ya gudu a ranar yakin Uhud. Sai ce Allahu akbar. Sai ce ka san ba ai bai'atul ridwan da shi ba? Sai ce eh ba ai bai'atul ridwan da shi ba. Sai ce Allahu akbar. Sai ji ya tafi. Sai ce a zo mana. Ai ba ka barbari kawai za ka yi don ka yi tambaya ba ka amsa sai ka tamba, zo abu maka da bayani. Yake amma ranar yakin Badar da Usman bai je ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi matarsa, ƴar manzon Allah ba ta da lafiya, matar shi Usman ne. ba ta da lafiya tana tale sharafa amma yanzu zai tafi wajen yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Usman ibn Affan ka zauna ka kula da matarka kana da duk abin da wanda yake yaki Badr ne sai zo da idiyar matar kuma ta mutu yace kaji daya annabi ya ce ina da duk abin da yake da yaki wanda yake yakin Badr yanzu da wanda yake yakin Badr da Usman duk abin da yake shi ma Badri ne ya je yakin Badr ka kirga shi wanda suka je dan annabi ya ce shi da wanda yake ina da duk abin da wanda aka ba gari kuma da aka raba ganimar yakin Badr da shi aka raba ite da kace ya gudu ranar yakin Uhud ite to kuma wannan rana ce wadanda suka gudu suna da yawa kuma Allah yake walaqad afa Allah walaqad afa ankum Allah ya yi muku afwa ite wanda suka wai laifin ya ce ya je ku kai da mafi yake wajen da zaka tsaya kana ta kallon bai je ba yace amma ranar Hudaybiya da bai sulhu da shi ba ite da akwai wani mutum da ya fi Usman daraja a wajen mutanen Makka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika da haka a lokacin da Usman ya tafi a kansa aka yi mubaya labari yazo cewa sun kace Usman sai manzo Allah ce ɗan ko sun kace shi yace wallahi ba zan koma Madina ba har sai Allah ya hukunta tsakanina da su a kansa annabi ya dan duk za su mutu sai su ba dai ba kenan ku kirga mu sai ku ce daya na biyu bayan an gama mubaya yace ya ubangiji kana Usmanu fi hajatika wa hajati rasulika Usman ya tafi ne saboda bukatarka da bukatar manzanka ga abin da aka yi masa da aka ka ba mu nasara abu nawa kenan abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ne alfarma yace wa hadhihi an Usman yace ga hannun Usman nayi masa mubaya'a ji mai mubaya'a kai ko dan ba Usman kabbara ba ko bai san dan kabbara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ne alfarma yace ga mubaya'a da hannunsa ya wa Usman mubaya'a yanzu duk hannaye da suke mubaya'a ko wanda yake hannun Usman akwai wanda bai akwai ma wanda ya mubaya'a ka bar shi to yanzu ka ce da je mubaya'a da ya mubaya'a zai ga zuban ba sai Umar dan Abdullahi dan Umar yace tafi da wannan ka je sai ta su sai ta sai sai maka ta kulkula a zuciya an ba ji amsa ko ba ba shi ba ba shi amsa ko shi dai shi a ko ina yake haka oh wani wani na zan wai dan zaniya ina nan zaniya ba zaniya ba wai sai shi wai ya bai bai ya bai hakkin sa ba to hakkin ka ne wai gonar fadak to yanzu nan na da Fatima me ya hada ka da na Fatima kai kana zaniya kana fi gidaki eh gidaki ne ma da ake cewa ba mawaƙi ne yake in the Kent a yamma da Zaria ba ba su bane duk eh zake zake sai ku hakuri dama mun hada ku ga kanawa sai an huga to amma dai haka abin yake wai wai kace wai kai baka ya faga haƙƙin ka ba to ina kake da haƙƙi tsakani da Allah yanzu a kaddara a kaddara jikan nan jikan Fatima ne dan Allah aka taso rabin zai samu zai zo kan shi ai kafin ya zo kan sa yami ya kare na zo ne na ƙarya wai har na da Fatima ta mutu wai tana fushi da Abubakar Siddiq wallahi tallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake lokacin da ba ta da lafiya Fatima ta mutu wata shida bayan mutuwar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta da lafiyar Abubakar Siddiq ya dauki tawaga su je su gaishe ta su duba da suka je Isa Ali ya gaya mata yace Abubakar ne ya zo duba ki yace ki masa izini sai masa izini suka shiga bayan ya duba ta yace Fatima ta ce na'am yace na hana ki gadan mahaifinki ne saboda maganar mahaifinki yace na hana ki gadan mahaifinki ne saboda maganar mahaifinki yace nahnu ma'ashir al-anbiya na la nura mu annabawa ba a gadan idan saboda haka ba na hana ki saboda wani abin da kani mai tun ke fada da haka na hana ki tace wallahi ba ku tace afa Allah anna wa anka Allah ya bani afwa Allah ya maka afwa ma'ana ita ma ta san tayi ne sai kuskure tace Allah ya bani afwa kai mai maka afwa shikenan Ali dan Abi Talib yayi murna da wannan abu da ya faru yayi farin ciki kwarai da gaske sun samu jitayya tsakanin Abubakar da Fatima gabanin shamu dan gajiya duba ta ba dauki lokaci ba Allah ya karbi dai ba to me za ta ce da manzo Allah ta je lahira tana fashi tana gaba da abokin babban abokin baban ne za ta ce eh kamar wannan canjin ne da zai tawaye abin nan wai wannan dan kiya ya ce wallahi aljanna da Abubakar ya shiga baya so dama ba za ka shiga ba dan wallahi duk wanda ya mutu yana jin haushin Abubakar Allah ba zai hada su da Abubakar aljanna ba zai yi ba don haka dama aljanna sai Abubakar sai da bazo ya Abubakar wanda duk yake cin Abubakar to wai ya sa dan bake nan da tafiya wuta ya kafa bazin ya arasa ta tafiya wuta amma ba sai ba su ne a rakuwa ko a zo an baki wuzan ko ba sai da shi ba ne Allah ya tsoro Allah ya ce wallahu bi fadlin ala almu'minin Allah ma abokin falala ne ga mu'mini dan haka wannan abin da ya faru kar ku dauka kaskanci ne ko ci baya a gare ku ya ku mu'mini a nasara ce dan haka da yawa nake cewa musulman Najeriya duk wani wata kusan guila da ake shirya mana ane mana makrun laili wan nahar bu musani ba Allah subhanahu wa ta'ala yana kwanciwa sai abin ya faru gari ya waye sai su wadanda suke su dinga mamakin haka abin ya faru abinda Allah yake bukata a wurin kashi ne mai da lamarin ka zuwa gare shi Allah ka ba mu iko mai da lamarin mu gare ka Allah yake yin su tsiduna kuna lokacin da kuke hawa kuna gudu an ce manzo Allah ya mutu an kace manzo Allah kuna gudu kowa kokari yake tsira da kanshi wala tamuna ala ahadin ba fa waywayawa ta kowa ina ta kansa ne wal rasul yad'ukum fi ukhraakum man za Allah kuma yana can karshen ku yana kiran ku yana cewa ku zo gani nan amma saboda halin da yake ciki muryar sa ba za ta kai ba Allahu akbar madatun jidi Allah saka wa annabi da ake da haka lokacin da aka yi yaki da yake inda suka yi masa yace ya za a yi mutanen da suka yi wa annabin su irin wannan rahoto a duniya ma'ana ba za su samu rahoto Allah subhanahu wa ta'ala yake fa asabakum dhanbun bi ghammin sai Allah ya saka ta muku bakin ciki da bakin ciki can kun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga ku kun gudu kun rasa mai na zaku ka zai kana da wudura har mutuwar ma da kake gujewa ta zo ta sake ka Allah yake yayi wannan ne ya bada wannan nasara ga su arnan a haka a zahiri da kai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ku tsubi sai muku da ku same shi ba na wannan nasara ta zahiri wala ma asabakum kuma kar ku bakin ciki da abin da ya same ku na karkashe ku da yayi muku rauni da ribace wadansu kai ku kar ku bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ina nan wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa watan wata rana zai ba ku nasara me yi muku yanzu ya koya muku darasi ne ya koya muku hankali ne in aka ce da ku ku bari in aka ce da ku ku yi bin umarni yana da muhimmanci jama'a in shugabanni suka ce me ni hakuri ne ko ba daɗi in suka ce mu bari ni hakuri mu bari ko ba daɗi yanzu waɗannan sahabban da suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sun ji daɗin abin da suka yi yayi daɗi bai yi daɗi ba to in da fa'idar yin biyayya ga shugaba ke idan waɗanda suke tare da manzon Allah sun saba umarnin manzo Allah sun samu matsala su waye suka fi cancanta da su samu matsala in su saba umarnin manzo Allah mu zaka annabi yace wanda yi wa shugaban da na nada da'a ni ne wala wanda ya saba masa ne ya saba zaka shugabannin mu jama'a bari mu musu da'a mu ringa musu biyayya mu ringa bin abin da suka gaya mana cikin abin da yayi mana dadi da wanda bai mana dadi ba muddin babu saban Allah a ciki iz la ta'ati al makhluqi fi ma'siyati al khaliq ba a da'a ga wani abin halittar sun saba mu hadisi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hore zuka ta mai masa da'a. Allah ka bari shi a duniya, ka bari shi a lahira, Allah ka bari mu azabar wuta, Allah ka bari shi a dini musulunci da musulmai. Wa sallallahu wa sallim wa jira barik wa akrim alayhi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.